sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Saballe tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Lahadi, sai ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baba Lizubaito Janar ɗan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya amince da dakatar da kwamandan rundunar zara ta ƴan sanda na musamman da ke yanki da manyan laifuka a ƙasar. Mataimakin kwamishinan ƴan sanda Abba Kyari daga aiki. Sama da ma'aikata 200 a wasu manyan asibitocin San Francisco a jihar California da ke yammacin Amurka gwaji ya tabbatar da sun kamu da coronavirus, a cewar wani rahoto a jiya Asabar da jaridar New York Times ta buga. Gwamnatin sojan Myanmar ta faɗa a yau Asabar cewa yanzu ta zama gwamnati mai riƙon ƙwarya, kanin shugabanta Min Aung Hlaing ya zama prime minister, sanarwar da ke zuwa bayan da shugaban ya jaddada alƙawarinsa na gudanar da zaɓe.
Kanin labaran kenan. Mazauna jihar Maradi sun bayyana gamsuwa da irin ci gaba da aka fara samu fannin tsaro sakamakon wasu matakai da gwamnatin Niger ta dauka a baya-bayan nan.
Ƙara matakan tsaro koriya ta daidai. Lalle ba a rasa ba shi saboda mu kullun salo gare shi. Amma alhamdulillahi gaskiya yanzu da sauki, tunda lokacin da dare ne Allah sai an yi kira an ce ga hayi an kawo. Mun samu wajen tsawon kusan wata guda ce.
A Najeriya kuma masu masana'antu ne suka fara tsokaci akan sabon matakin da babban bankin kasar ya dauka, ka daina sayar da takardun kuɗin dala Amurka ga kamfanonin canjin kuɗi.
Yanzu da aka zo aka ce wai an dawo da dala Amerika da bankunan kasuwanci, to mun mai daba domin da BGC da bankin kasuwanci dan limin da dan na'ibi.
Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sufeto Janar ɗan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya amince da dakatar da kwamandan rundunar zara ta ƴan sanda na musamman da ke yaki da manyan laifuka a ƙasar, wato Intelligence Response Team ko kuma IRT a takaice. Mataimakin kwamishinan ƴan sanda Abba Kyari daga aiki. Dakatarwar za ta yi aiki ne har sai an kammala bincike da aka fara dangane da zargin da ake masa na irin rawar da ya taka bisa hada baki da taimakawa babban dan nafarar nan na kasa da kasa Hush Puppy da a halin yanzu yake tsare a Amurka. Wata wasika da headquarter ƴan sandan Najeriya ta aike wa hukumar kula da ayyukan ƴan sandan kasar a jiya Asabar na nuna cewa dakatarwar na a wani bangare na matakan da ake dauka na ladabtarwa a cikin gida. Bugu da ƙari, Sufeto Janar ɗan sandan ƙasar ya bayyana cewa dakatar da DCP Abba Kyari zai baiwa masu bincike zarafin gudanar da aikinsu ba tare da fuskantar katsalandan ba, musamman idan an yi la'akari da irin girman zargin da ake masa. Mukaddashin Sufeto Janar ɗan sandan Najeriya mai kula da sashen binciken manyan laifuka, wato First Criminal Investigation Department ko kuma FCID a takaice, DIG Joseph Ebunike shi ne zai jagoranci binciken. An dai sa ran bincikar komai filla-filla na dukkan zarge-zarge da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta yi wa DCP Abba Kyari, sannan shi ma wanda ake zargensa za a bashi damar kare kansa yayin wannan binciken. Sakamakon binciken dai zai tantance irin mataki na gaba da headquarter ƴan sandan ƙasar za ta ɗauka a kan DCP Abba Kyari. Sama da ma'aikata 200 a wasu manyan asibitocin San Francisco a jihar California da ke yammacin Amurka gwaji ya tabbatar da sun kamu da coronavirus, a cewar wani rahoto a jiya Asabar da jaridar New York Times ta buga. A kasarin ma'aikata a babban asibitin Zuckerberg na San Francisco da kuma jami'ar California, cibiyar kiwon lafiya ta San Francisco ta yi musu cikakkun allurar rigakafi, amma kuma gwaji ya tabbatar da sun kamu da nau'in cutar coronavirus mai saurin yaɗo ta Delta, a cewar jaridar. Mutane biyu kaɗai ne aka kwantar da su a asibiti, da adadin waɗanda za a kwantar da su asibiti ya haura hakan inda ba su yi rigakafi ba, inji Dr. Luke John Day, babban likita a asibitin Zuckerberg. A jiya Asabar ne kuma wani haramci da gwamnatin Amurka ta dora akan cire mutane daga gidaje saboda coronavirus, wannan haramci ke karewa, lamarin da ya jefa miliyoyin Amurkawa cikin hadarin zubar da kayansu akan titi. a birnin Tokyo kuma jami'ai sun faɗa a yau Lahadi cewa sun samu sabbin kamuwa da COVID-19 18 a cikin mutane masu alaka da wasannin Olympic. Wani dan wasa da ba a bayyana sunansa ba shine kadan yake cikin waɗanda suka kamu. Gwamnatin birnin Tokyo ta ce sabbin kamuwa da coronavirus ya karu zuwa matsayi na tarihi a jiya Asabar yayin da birnin ke daukar bakoncin wasannin Olympic. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tsare mutane 10 da ake zargin su da kisan mutane 7 daga dangin Kurdawa na kabilar Azakiyar lardin Konya na Turkiya. Ɗan uwa sun ce harin ya samo asali ne daga kabilanci yayin da hukumomi ke dora laifin rashin jituwa da aka dade ana yi tsakanin iyalan biyu. An kashe mutane 7 daga dangin Dagoglo a wani mummunan harin bindiga a ranar Juma'a. Wata sanarwa daga ofishin mai gabatar da kara na Kunya ta ce shaidar farko ta nuna wani ci gaba da fada tsakanin iyalan biyu da ke zaune a yanki daya. Amma lauyan iyalan da kuma jam'iyyar adawa da ke goyon bayan Kurdawan sun ce kisan na da nasaba da kabilanci bayan halin da aka kai a watan Mayu. Wani daga cikin dangin da ke cikin waɗanda harin ya ritsa da su a ranar Juma'a ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai cewa an musguna musu da kai musu hari saboda kasancewarsu Kurdawa.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu. Mazauna jihar Maradi sun bayyana gamsuwa da irin cigaba da aka fara samu a fannin tsaro sakamakon wasu matakai da gwamnatin jihar ta ɗauka a baya-bayan nan ta nufin daƙile ayyukan ɓarayin shanu da masu satar mutane don neman kuɗin fansa da suka addabi jama'a. Kodayake sun buƙaci a ƙara tsaurara matakai domin baiwa manoma damar gudanar da ayyukansu a wannan lokaci na saukar damuna. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumun Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Ƙauyen Gabi da ke gundumar Madarunfa na daga cikin wuraren da matsalar tsaro ta fi kamari a jihar Maradi. Lamarin da ya sa gwamnatin Nijar aikewa da ƙarin kayan aiki domin ƙara wa jami'an tsaro azama ta yadda za su ci gaba da sintiri a kan iyakar ƙasar da Najeriya. Bayan la'akari da yadda ɓarayin shanu da masu garkuwa da mutane ke ƙetarowa don tafkata asa. Yar majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar al'ummar jihar Maradi Hajiya Lantana na cewa an samu nasarori a yan makonnin nan kodayake abin na buƙatar tsaurara matakai in ji ta.
Alhamdulillah an ƙara matakan tsaro koriya ta daidai. Lalle ba a rasa ba shi saboda mu kullun salo gare shi. Amma alhamdulillah gaskiya zu da sauki tunda lokacin da dare ne Allah sai an yi kira an ce ga haji an kawo. Mun samu wajen tsawon kusan wata guda ce. Amma shekaran da an samu kuma mutane na san mu basata. Tunda mu hamu har barka da shuna mun alhamdulillah tunda mu taɓa kwana uku ba kai kwana biyu ma ba taɓa yi ba mun ga mu zo bayan zo mun samu wajen tsawon wata guda yadda haka ne muka ce alhamdulillah Allah mu shuna barka kwaram shekaran ji an kuma ai haka
a garin Dan Kano na gundumar gidan Rumjima jama'a na yabawa da yadda aka samu lafawar aika aikar yan bindigar a halin yanzu bayan da hukumomi suka ƙara jan damara a kwanakin baya kuma yanzu haka manoma na zuwa gonakin su ba tare da wata fargaba ba. Dan majalisar dokokin ƙasa Umar Yahaya na daga cikin masu wakiltar al'ummar Maradi a majalisar dokokin ƙasa.
Na zo na ga masu ikon department ta madanunwa da hamma na gidan Rumji da masu ikon nan jihar Maradi na gane su mun yi hira da su da abin da na shuga mutane da abin da ke wurin su. Na nuna musu mutane na tsoron ya kasance bana hana masu noma kamar yadda an ta'adda ke gai. Jami'an tsaro ƙarƙashin wannan gunduma ta su da ake ce ma committee regional de securite sun yi mana magana sun ce mani abin da ya shahi noma in kwantan ma kowa da hankalin shi yau bana kowa sai ya noma kamar yadda aka saba yi da kuma ana nan ana yi ni nan wurin da kullun sai ai mana kira ya kai uku hudu saboda an ga yan ta'adda za su gitta ko ko an ga sun ga sun kai hali wuri kaza yanzu an yi wata ɗaya ba wanda ya kira tun da munan ta sauka
domin tantancewa kansa halin da ake ciki a jihar Maradi game da sha'anin tsaro. Shugaban kasar Nishar Muhammad Bazoum na shirin kai ziyarar kwanaki biyu a ƙauyen Gabi na gundumar Madarunfa da Dan Kano na gundumar Gidan Rumji a wannan Lahadi 1 ga watan Agusta
da satar dabobin da dukkan mutanen da kashi sukin in Allah ya yarda muna ganin zo shugaban kasa komai za ta daidai saboda deja ya kawo kai aiki zai tattauna da kowa da kowa da ya kamata in gani a ga abin da an wuce rishin da makon hankali shine babban matsalar su tunda mu wannan karkara ta mu abin da aka sanya gari ne karkara ce wadda take da kwanciyar hankali bisa kan noma bisa kan ciwo mutane tsaye suke sun yi bada to wannan tashin hankali shine mai da su baya.
Jihar Maradi mai makwabtaka da jihohin Katsina da Zamfara na samun bakuncin dubban yan gudun hijirar Najeriya. Yankin ya shiga cikin yanayin tabarbarewar tsaro a sakamakon yaduwar ayyukan yan bindigar da suka addabi jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulai Barma, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatin sojan Myanmar ta faɗa a jiya Asabar cewa ta zama gwamnati mai rikon kwariya kana shugabanta mai Aung San shine zai zama prime minister. Sanarwar na zuwa ne yau Lahadi bayan da mai Aung San ya jaddada alƙawarinsa na gudanar da zaben jam'iyyu a wani lokaci da ba a ƙayyade ba. A jawabinsa ta talbijin watanni shida daidai kenan da suka wuce bayan da ya haɓarar da zababbiyar gwamnatin farin hula, babban janar sojan ya kuma ce a shirye yake ya yi aiki tare da duk wani wakili na musamman da kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin Asiya za su nada. Mai Aung San ya faɗa a baya cewa kowane zaɓe da ƙasar za ta yi ba zai zo ƙasa da shekara guda ba bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu. Sojojin da sun yi ikirarin cewa sun hanɓarar da gwamnatin jam'iyyar NLD ne saboda jam'iyyar ta yi watsi da zargin cewa zaɓen na watan Nuwamban shekarar 2020 na tattare da magudi. A ƙarshe, yayin da harbe-harben bindiga ya tashe ta a cikin dare, Fatima Amadu ta yi al'ajabin ganin ƙananan yara a cikin waɗanda suka kai mata hari. Bindigogi na rataye a wuyarsu, ƙananan yara suna ƙabbara suna Allahu Akbar, sun killace gidanta da ke garin Solhan na ƙasar Burkina Faso a cikin yankin Sahel. Ta ce wasu yaran ma sun yi kankanta kwarai har ba su iya fadin kalmomin na Larabci Allahu Akbar, inji Fatima, uwa mai shekara 43. Ta ce a lokacin da daga yaran tunani da ya zo mini shine wato manya ne suke horar da waɗannan yara su yi kisa kuma suka zo su kashe min yara. Fatima Amadu tana faɗa wa kamfanin dallancin labaran Reuters ta waya a garin Saiba inda yanzu take zaune. Ita da iyalanta da suka kasance cikin waɗanda suka kubuta a harin nan na watan Yuni inda aka kashe kimanin mutane 160, hari mafi muni da aka kai a ƙasar wadda a baya ake mata kallo mafi zaman lafiya a Afirka ta Yamma, da ƙungiyoyin mayaka masu alaka da Al-Qaeda suka jefa ta cikin rikici shekaru 5 da suka shuɗe. Yayin da tashin hankalin ke ƙara ta'azzara, haka zalika ɗaukan yara cikin 'yan bindiga ke ƙaruwa.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, masu masana'antu da masana tattalin arziki na ci gaba da tsokaci a kan sabon matakin babban bankin kasar da daina sayar da takardun kuɗin dalar Amurka ga kamfanonin canjin kuɗi ko musayar kuɗaɗen ƙetare. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana da wannan rahoto.
A makon jiya ne babban banki na Najeriya ya dakatar da tsarin sayar da dalar ga kamfanonin canjin kuɗin ƙetaren tare da danka hurumin yin hakan ga bankunan kasuwanci na ƙasar. Dr. Lawan Habib Yahaya, guda cikin masana a fagen tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe a Najeriya, ya yi fashin baki game da sauye-sauyen manufofin tattalin arziki da bankin na CBN ke yi, musamman ta fuskar musayar kuɗaɗen ƙetare.
Babban banki yana zarginsu da cewa suna samun riba fiye da kima saboda ɓoye kuɗin ya zamana cewa har sai ya zamana suna fitar da shi da kaɗan-kaɗan fiye da yadda suka samu. Sai ya zamana cewa kuɗaɗen a cikin kasuwa sun yi ƙasa, wato musamman dala samunta sai ya zama ya yi ƙasa kuma buƙatar ta yi sama. Saboda haka sai aka ga cewa to yawan ribar da suke samu ya ta'azzara, kuma suna zuƙar mutane ne wannan hankalinsu yake a tashi a neman wannan kuɗin. Sannan kuma sai ya zamana cewa mutum ɗaya sai ya zamana yana da kamfanin musaya na kuɗi da yawa. Sannan a na uku kuma shi kansa babban banki a lokacin yana daɗa zargin su da cewa sun kamfanin ka musayan kuɗi akwai na bogi.
A nata ɓangaren ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya, wato MAN a taƙaice, ta ce har yanzu bankin tarayyar na Najeriya bai kama tafarkin da 'ya'yanta za su rinƙa samun dala cikin sauƙi ba. Alhaji Ali Safiyan Madugu shine mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa baki daya.
Ba tunyewa muke faɗa kungiyar masu masana'antu ta Najeriya cewar siyarwa da BGC dala da ake yi
mu fa abin da muke samu mu da muke kakai da kaujewa mu sendala cash ta transfer muke siyan dala saboda haka kaga wannan abin da aka yi dama can mu muna suka sa yanzu da aka zo aka ce wai an dawo da dala a mayarwa da bankunan kasuwanci to mun mu yadda ba domin da BGC da bankin kasuwanci dan limin dan naibi saboda haka mu in Central Bank kuma da gwamnatin Najeriya da gaske suke yi akan maganar masana'antu da inganta masana'antu da yi sana'a a Najeriya ta masana'antu Central Bank ta san mu mun santa ta siyar mana dala direct an ka ba banki shi yake da damar da zai raba saboda haka san da zai je koyi ma baka san inda zai je koyi sai da shi ba kuma Central Bank na Najeriya ba ma za su abu da ake ciki ba
ga alama dai akwai babban kalubale a gaban bankunan kasuwanci a Najeriya wadanda babban bankin kasar ya ratiyawa nauyin sayar da kudaden dalar ga mabukata a kasar baki daya
kamfanonin mu sayar kudi muna da kusan sama da 2,500 wanda in ka duba branches na bankuna bai kai kusa da haka ba ma saboda haka bukatuwar kudin za ta kara yawa kuma bankunan ba su da karfi da dama da za su iya biyan dukkan bukatar wanda izo neman kudi a lokacin da ina yin kudin wannan wahalar kuma za ta dada sawa samun kudin yayi kasa sannan kuma kamfani kana magana wajen 2,500 duka daina ba su abin da suka yi register dan shi to ko kowane kamfani mutum da yake da shi a Nairobi change lokaci ɗaya kaga sama da mutum 10,000 ka sama musu rashin aiki ne
Dr. Alon Habib Yahaya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwali kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da yanar gizo kamar ko yaushe sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin Madalla kasancewar zamani ya zo da ci gaba daban-daban da ya kai ga samun basirar kirkiro fasahohin zamani da ke saukakawa dan adam komai har addini ma ba a bar shi a baya ba inda ake iya karatun littattafan addinin ta yanar gizo kazalika ana iya samun manhajoji na musamman domin karanta littattafai masu tsarki shin ya malaman mu jami'u na addinin Krista ke ganin wannan ci gaba ga Rabran John Hayab da tsokaci game da wannan maudu'in
idan za mu magana game da ci gaba da kimiyya ta yanar gizo ya kawo wani abu ne babba gaskiya da ke ciki shine yau mutane da yawa wanda ba su a karanta baibulu ko ba su a karanta littattafai masu tsarki a cikin cikin amma suna iya bude kawai answer nasu su bincika wani bayani game da addinin su su karanta su samu ilimi amma wani abu ya faɗo a zuciyarsu sai su bude aya a cikin baibulu ta wurin internet su karanta mutane da yawa suna da ra'ayoyi da yawa akan wannan wasu sanarwa shine ai an daina amfani da rubutaccen littafi ana amfani da na'ura shin wannan ba an kaucewa addini bane a fahimta ba kaucewa addini ba Allah ne ya bamu ilimi Allah ne ya bamu ganewa kuma yana gizo sunan yana taimakawa sosai ko tambaya kake da shi dan kai tambaya menene Bible ya ce game da aure menene Bible ya ce game da sakin aure menene Bible ya ce game da wani abu tambaya ko sai ka samu amsoshi ka samu ayoyi ka karanta to wannan ilimi ya sa mun samu sauki kamata ne mu yi amfani da saukin da mun samu don mu kara samun ilimi don mu kara kyautata addini don mu kara kyautata rayuwarmu na sani akwai wanda suke amfani da yanar gizo na suna mukunta to a da ma ko wani abu na rayuwa idan an samu mutanen kirki an samu amfanin kirki dole ne a samu mara kirki a samu wasu kuma suna amfani da shi su aikata abin da ba daidai ba
a bangaren addinin Islam kuwa wasu na ganin ire-iren manhajoji ko na'urorin karatun littattafai masu tsarki na rage yadda mabiya addinin ke karanta littattafan addinin da kawunan su wanda ake ganin hakan na rage sanin addini da abin da ya koyar. Sheikh Abdullahi Musa da aka fi sani da Pen Abdul ya yi karin haske game da haka.
A dangane da maganar yanan gizo-gizo da kuma mu'amalan musamman matasa da kuma al'umma gabaki daya da su ta fuskar rashin yawan karanta Qur'ani daga mushaf bi ma'ana daga cikin littafi a wannan ya zama kalle shi ta fuska biyu. Fuska na farko shine ba haramun bane kuma babu dalilin da yake nunawa akan magana da zance mafi inganci da yake nuna cewa akwai falalar karanta Qur'ani daga littafi akan karanta shi daga tablet ko akan handset, saboda ita al-Qur'ani ana bukatan ayi karatun Qur'ani ne ayi tadabburi da kuma tafakkuri a fahimci abinda Allah madaukake sarki yake cewa, saboda a tabbaka shi a cikin rayuwa. Saboda haka don mutum ya dauki wayarsa kuma ya fi samun natsuwa da kuma fahimtar sakon Qur'ani idan ya rike wayarsa, to wannan ya fi mashi alkhairi akan ya dauki littafi idan bai samu wannan natsuwar. Haka kuma sai dai Imam An-Nawawi dama dan shi malami ne na Shafi'i mazhabi yace su a mazhabin sun tafi akan falalar karanta Qur'ani daga cikin littafi, amma kamar sunan nan Sheikh Bin Baz rahmatullahi alaihi da Sheikh Uthaymeen suna ganin babu wani nassi da yake nuna wato fifiko. Abu na biyu shine idan mutum misali yana da Qur'ani a cikin wayarsa sai shiga ban daki, idan har ba wai ya bude wannan pejin Qur'ani bane a wayarsa to babu matsala. Kamar tun asali an samu asali a wannan shine misali ar malaman farko salaf sun tafi akan koda mutum misali ya rike wani hatami misali a ce zobi a hannunsa kuma akwai rubutun Qur'ani ko akwai sunan Allah a ciki to babu laifi idan ya cire ya rufe shi a hannunsa, ko kuma yana da wani takarda da aka yi rubutun Qur'ani a ciki sai ya kifar da fuskar, ma'ana ya juya fuskar ta baibai ko kuma ya sanya a cikin hannunsa ko da ya shiga ban daki babu matsala. To ta wannan fuskar ne muke ganin idan mutum ya dauki wayarsa koda da Qur'ani a cikin wayar, idan dai ba waya bude shafin Qur'anin bane ta wayarsa babu matsala game da haka. Sai dai ana kwadaitar da mutane musamman idan wannan ya kai ga mutane suna kasalanci game da karatun Qur'ani, to sai a kwadaitar da su wajen su koma baya lalle wajen wasamun mushaf ba bi ma'ana littafi su yi karatu a ciki.
To duk da cewa wasu mutanen na ganin wannan kirkire-kirkiren zamani na taimakawa wajen saukin gudanar da addini ko sanin addinin kansa, wasu na ganin ya kawo cikas ga ragen da mutane ke iya karatun littattafan addini baki daya. Sai dai Rabban John Hayab na ganin ba a nan gizo ke sakar ba.
Littattafai sun bambanta, akwai mutane da yawa suke karanta, ko ni kaina ina amfani da yanan gizo ina bincike, ina amfani da littafi mai tsarki ina bincike, idan ina yi yana na kuma mutane da suke ni ba zan so abinda nake yi san sage wasu ba don ban san ma me suke tafiya a darajarsu ba. Babu abin da sun shi ne mutumin da dama baya karatu ko yanan gizo ma ba zai karanta ba. Mutumin da kuma yake karatu in ya karanta yanan gizo zai sake koma cikin littattafai ya karanta. Babu abin da nake so ne sadar shi ne kamata ne mu yi farin ciki kuma mu yi godiya domin yadda kimiyya ta shigo ta kara ba da zarafi samun ilimi. So da dama idan ana sa lura da ina ne aka samu kasawa to sai ma hana wasu yin amfani da shi, domin akwai mutane da yawa sun jahilta wani lokacin ya yi magana game da yanan gizo sai su mai da shi kamar shaidanci ne. Haka ma mutane da yawa sun gan kamar ai kallon talabijin ma shaidanci ne, amma kamar yadda akwai abubuwan da talabijin ba su da kyau haka ne akwai abubuwan da yanan gizo ba su da kyau, kamar yadda kuma akwai abubuwa masu kyau a talabijin haka ne akwai abubuwa masu kyau a yanan gizo. Mutumin da yake so ya yi ilimi ya kara sani zai amfani da duk wani zarafin da ya samu domin ya kara ilimi, amma kaga mutum bai yi bincike ba bai yi karatu ba ko a littafi da kuma yanan gizo dama shi ba son yin karatu ne ba wai a duniya yanan gizo ne hana shi karatu littafin take.
To ma sauraro, saboda karancin lokaci a nan shirin zai dakata a wannan makon, sai mako na gaba da yardan Allah za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na jagoranci shirin ke mana fatan alheri. Bisalam.
To a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamar Jau, yace mun ji an ce Najeriya ta shiga mataki na uku na cutar coronavirus. To gaskiya hakan abin damuwa ne sosai, saboda haka jama'a ya kamata mu daina daukar cewa cutar corona ƙarya ce, domin babu shakka corona gaskiya ce, abin yi kawai shine mu zama masu kiyayewa. Sako na gaba ya fito daga Babanji Mamman Bandi, yace salam biyoyi Hausa, muna taya al'ummar kasar Benin murnar bikin ranar samun yancin kai daga kasar Faransa, muna fatan za a gudanar da biki lafiya. Sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace sanar da rufe wasu makarantun boko guda 31 da gwamnatin jihar Mutane da kai saboda matsalar rashin tsaro abin al'ajabi ne ga mai hankali, domin kuwa su ƴaƴan su na neman ilimi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali an ba su cikakken tsaro yadda ya kamata, amma sun bar ƴaƴan talakawa a cikin duhun jahilci da kwanciya a cikin fargaba kamar su ba haihuwar su akai ba. Ko shin ko dai sun manta cewa alƙawari abin tambaya ne a ranar kiyama? Sako daga Alhaji Muntari mai shago dawakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri suka ce muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna da karamar hukumar birnin Gwari ta kammala gyara mana hanyar da ta taso daga birnin Gwari zuwa dawakin basa ta wuce har Kungi, sannan a gyara hanyar sabon layi ga Gumi, Kimbi da Randage. Da fatan kukan mu ya kai inda ya dace. Sai sako daga Usman Shitu Mahuta da ke matakin da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya dauka na kaddamar da rundunar ƴan banga ko sa kai wacce ta kunshi mutum 1,000 domin taimakawa jami'an tsaro shawo kan matsalar tsaro da ta'addanci da suka addabi yankin yayi daidai, kuma hakan wani abun ayaba ne. Da fatan Allah ya sa kafa wannan runduna da aka yi a kata cimma ruwa, kuma kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin a bayyana take cewa jami'an tsaro a Najeriya sun yi karanci. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri Sali Usman taka lafiya ta Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce sanar da rufe wasu makarantu guda 31 saboda matsalar rashin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta yi bai yi daɗi ba, ganin cewa hakan ba karamin koma baya ba ne ga harkar ilimi a jihar da ma Najeriya baki ɗaya. Fatar Allah ya dawo mana da dawwammamen zaman lafiya a cikin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Mahmud Salihu Kauran nan Moda jihar Zamfara ya ce muna kira ga 'yan majalisun dokokin jihar mu da su mayar da hankalinsu akan matsalolin tsaro da jihar mu ke fama da su, maimakon mayar da hankali akan batun gayyatar mataimakin gwamna Barista Mahaji Ali Gusau da ma batun sige shi da wasu daga ciki suka soma. Domin a irin wannan mawuyacin hali da jihar mu ke ciki na taɓarɓarewar lamuran tsaro bai kamata su mayar da hankalinsu wajen dambarwar siyasa ba, alhali sun kawar da hankalinsu akan halin da jihar ke ciki. Madalla, yanzu kuma bar mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To baban la takaice, Sufeto General ɗan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya amince da dakatar da kwamandan rundunar zara ta 'yan sanda na musamman da ke yaƙi da manyan laifuka a ƙasar, mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyali daga aiki. Dakatarwar za ta yi aiki ne har sai an kammala bincike da aka fara dangane da zarge da ake masa na irin rawar da ya taka bisa hada baki da taimakawa babban dan farar nan na ƙasa da ƙasa Hush Puppy da a halin yanzu yake tsare a Amurka. Sama da ma'aikata 200 a wasu manyan asibitocin San Francisco a jihar California da ke yammacin Amurka gwaji ya tabbatar da sun kamu da coronavirus, a cewar wani rahoto a jiya Asabar da jaridar New York Times ta buga. A ƙarshe, gwamnatin sojan Myanmar ta faɗa a jiya Asabar cewa ta zama gwamnati mai riƙon ƙwarya kana shugabanta mai Aung San Suu Kyi shine zai zama prime minister. Sanarwar na zuwa ne yau Lahadi bayan da mai Aung San Suu Kyi ya jaddada alƙawarinsa na gudanar da zaɓen jam'iyyu a wani lokaci da ba a ƙayyade ba.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tsaya na gabatarwa, sai kuma Liu Sahil da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.